الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Talata ce da ta daidai da 20 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1433, daidai da 10 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shine kasad na 88 daga cikin jerin karatuttukan littafin Al-Imam Abu Al-Husayn Muslim ibn Al-Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Muna cikin kitabul iman, a inda Imam Muslim yake bayyana mana fassara da ma'anonin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Annabi ya wasu maganganu dangane da imani da kuma bayanai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi dangane da wasu kalmomi na kafirci da kuma mecece fassara ingantacciya da malamai suka yi wa waɗannan irin hadisai. Imam Muslim yace babu bayanin nuqsanin imani bi naqsi ta'ati wa bayani itlaq lafz al-kufr ala ghayr al-kufr billah ka kufr an-ni'mati wal huquqi. Babin da ke bayani akan naqasar imani da naqasuwar biyayya ga Allah, ma'ana da gurgurdan yadda kai sakaci game da bin Allah to da gurgurdan yadda imanin ka zai naqasu. Wa bayani itlaq lafz al-kufr ala ghayr al-kufr billah, sannan da bayani akan halaccin a faɗi kalmar kafirci da abin da yake ba kafirci wa Allah bane, amma sai a kira shi da kafirci dan a nuna munin wannan abu, ka kufrin ni'ima, kamar kafirci wa ni'ima. Allah madaukakin sarki ya maka wata ni'ima sai ka ainihin butulce, sai a ce kai kafirci. Abinda ake nufi a nan butulce shine baka nuna godiya ba. Wal huquq, da kuma ainihin kafirci na haƙoƙi shine dukkanin ɗa yana da haƙƙi akan uba, dukkanin uba yana da haƙƙi akan ainihin ɗa. To sai ya zama ka butulce wa wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka ta ɗa, ko kuma kai ka butulce wa wannan haƙƙi da Allah madaukakin sarki ya dora maka a matsayin ɗa dangane da mahaifinka, ko kuma matar aure wadda ainihin mijinta yana da haƙƙoƙi a kanta, sai ainihin wato butulce wannan ainihin haƙƙoƙi sai a ce yayi kafirci, ko kuma ita ta butulce waɗannan haƙƙoƙi sai a ce tayi kafirci. Abinda ake magana a nan irin kalmar da Hausawa sukan yi amfani da ita wani lokacin wajen zagi, sai ka ji an ce kafirin banza, kafirin gofi. Amma ina nufin wannan asalin Hausawa, ba Hausawa ɗan yau waɗanda suke takifanci a cikin addini wajen kafirtawa ba. Ina magana asali yana daga cikin nau'in zagi da zaka ji Hausawa suna yi, sai ka ji kamar dattijuwa ko tsohuwa za ta zagi jikanta, sai ka ji ta ce kafirin banza, kafirin wofi. To wannan kalmar kafiri din nan da take faɗi ya halatta saboda ya aikata wani abu ba kafirci da Allah take nufi ba, shine malam Imam Muslim yake cewa babu laifi, don an samu a cikin hadisai Annabi yana amfani da waɗannan kalmomin, sai dai ba sa nufin kalma ta kafirci da Allah madaukakin sarki. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري اخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيت أكثر أهل النار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جذلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة وما رأيت منا قصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتنكف الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. إمام مسلم يا سامون حديثي لدماء لميش ميسونا محمد بن رمحي المهاجر المهاجر متمن قسم مصر التجيبي شيكوا يا سامو دغناش مالمي وند شيما بمصري الامام الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي فان شيكما الامام الليث يكي تشوا يا سامو دغ مالمي شي ابن الهاد ابن الهاد تككن سنن شي شيني عبد الله دان يزيد دان اسامه دان هاد اصلن سنن هادي ني الهادي نافاتا ان غاني bawo Abdul Hadi ba, akwai Abdul Hadi daban, akwai kuma Al Hadi daban, dukkan su sunaye ne masu cin gashin kansu. To shi wannan asalin sunan Al Hadi ne, to sai dai kuma malaman hadisi sukan cire wannan ainihin madda tawa sai su kira shi Al Hadi, amma dai ma'ana guda ce. Ina fata an gane. Dan haka cikakken sunan shi kenan Yazid dan Abdullah dan Usama dan Al Hadi, wato shi Al Hadi din ma kenan ya zama mahaifin kakan shi ne, amma kaga sai ake danganta shi ana ce mishi Ibn al-Had, kamar Ibn Hazm, kamar Ibn Abdul Barri, kamar Ibn Taymiya, wadannan duk da ake cewa Ibn ba iyayen su ne kai tsaye ba, kakanni ne na can nesa. Ina fata an gane. Kamar yadda nan zaka ji Hausawa na cewa sardauna kakanka dan hodiyo, to ai dan hodiyo ba kakan sardauna bane kai tsaye, can na sama ne in ma kakan ne. Ina fata an gane. Ana Abdullah ibn Dinar daga sahabi daga tabi'i Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar shi ko ya karbo daga Abdullah ibn Umar ar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala shi ko ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace ya ma'asharan nisa ya ku mata tasaddaqna ku yi ta yin sadaqa wa aksirna listighfara sannan ku yawaita istighfari fa inni ra'aytu kunna aksara ahli an-nari ma ga ku kuka fi yawa a wuta fa qalat imra'atun minhunna jazlatun wata mace me kamar maza shine ma'ana kawai jazla da Hausa wato mace ce wadda take mai kazarkazar mai karfin jiki wadda yake ba ta da ja da baya baya mace ce wadda take tana da kwarjini wato tana da charisma ba ta da wato tana da murjewa tana da gogewa wadda har annabi zai magana ta tinkare shi tai mishi tambaya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa shi Abdullah dan Umar yace fa qalat imra'atun minhunna jazlatun wata mace mai kamar maza wadda take tana da kazarkazar tattare da ita sai ta ce wa annabi wa ma lana ya rasulullah akthara ahli an-nari ya manzon Allah me ya same mu mu mata muka fi yawa a wuta wani zunubi ne yayi mana yawa har ya zama a cikin wuta mu muka fi yawa kana sai annabi yace tukfirna la'ana kuna yawaita zagi kuna yawaita tsinuwa zage zage da yawa a bakin ku suke wa takfurna al-ashira sannan kuna rena miji kuna wulakanta alherin da miji yayi wa ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin tunda nake ban taba ganin masu na kasar hankali da addini ba aghlaba lizi lubbin min kunna wadanda suke rinjayar mai kaifin hankali fiye da ku wato mace zaka ganta gata nan a wajen addini tana da naƙasa a wajen hankali tana da naƙasa ba hauka ake nufi ba ana nufin tunaninta da zurfin hangen nesanta bai kai na namiji ba sannan addininta ba yadda za a yi a wata in aka kasafta tsakaninta da namiji addininta ya zama ɗaya saboda haila tana kawo mata cikas to sakamakon waɗannan abubuwan sai suka haifar mata da ainihin naƙasa a ɗabi'unta da naƙasa a cikin hankalinta amma sai ka samu mutum mai kaifin hankali wata mace ta ɗauke hankalin shi sai yadda ta kada shi sai yadda ta so sai kaga mutumin da mazaje suke shakka shi shi kuma yaje yana lallashin ta ko kun fahimci haka to shi ne yake cewa ma wa ma ra'aytu minna kisati aqlin wa dinin ban taba ganin masu nakasashen hankali da addini ba aghlaba lizi lubbin min kunna wadanda suke iya rinjawar wanda yake da kaifin hankali fiye da ku ban taba ganin haka ba kun fahimta da ke jama'a qalat ya rasulullah ita waccan mace ce wadda dai ta fara yin nakasa sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ma muqsanul aqli waddini to menene ma'anar kuma nakasa wajen hankali da nakasa wajen addini qala sai yace amma nuqsanul aqli dangane da nakasuwar hankalin ku inda ya zama basira ku da hankalin ku da tunanin ku bai cika kaman na sauran maza ba fa shahadatu ra'ataini ta'dilu shahadata rajulin wahidin shedar da mace guda daya zata ainihin wato bayar to tana daidai da shedar da ainihin wato shedar da namiji guda daya zai bayar to tana daidai da shedar da mace guda biyu za ta bayar abin da ya ja haka shine saboda raunin ku da mantuwa da kuma irin yadda kuke da sassauci wajen tausayawa da sauransu shi yasa kaji a wani wuri Allah yake cewa an tuzakkira ihdahuman ku ihdahuman ukhra idan ba za a yi wani abu sai a ce to mata biyu ake neman shaida idan har ba a samu namiji guda daya ba saboda idan daya ta manta daya sai ta tunasashe ta in wajen haddi ne sai a ce mata biyu ake nema a madadin namiji daya saboda in daya rauni da tausayi zai dibe ta sai dawar sai ta ainihin yi kokarin fadakar da ita ma'ana yanzu da za a zo hukunci na kisan kai ko wata barna sai aka nemo shaida aka ce ana neman shaida guda biyu sai ka samu namiji guda daya sai baka samu shaida na biyu ba sai ka samu mace to matan so ake su zama guda biyu saboda ita a lokacin da za ta dubi idan na bada shaida akan wani yanzu za a kashe shi kenan sai ta ce kai Allah sarki ni dai ba ruwa na sai daya ta ce a to amma ke wance ba ki gani shi ma kisa yayi mana kaga sai ta fadakar da ita to wannan irin raunin su wajen tausayin su yayi yawa sannan zurfin tunanin su da hangen nesan su bai kai yadda namiji yake ba sarki ya tabbata ga Allah wannan na ɗaya daga cikin dalilan malaman fiqhu karanta littafin askari cikin fiqhu malikiya suka ce duk lokacin da mace ta rabu da mijinta ko mijinta ya rasu idan tana da ɗa namiji babba ko ɗaya maza manya a lokacin nan karfin walicinta na aure ya fi a hannun waɗannan ƴaƴa fiye da ubanta wanda ya haife ta ko yana da rai Allah ya sa kun fahimci wannan ka'idar shi ne mace ce mijinta ya mutu ko mijinta ya sake ta sai zama tana da babban ɗa da ta zo za ta yi aure ga ubanta ga babban ɗanta to yanzu wannan ɗanta na miji ɗin ya fi ubanta ƙarfi akan waliccin ma'anar wannan malaman fiqhun karanta malam yahuza a cikin fathul jawad sharhin askari ɗin suka ce idan ubanta ya amince wannan mutum ya aure ta amma wannan ɗana ta balagagge mai hankali sai ya ce bai amince ba to yanzu maganar ɗan za a ɗauka ba za a yi auren ba in ma jingun-jingun ɗin nan ba ku fahimta ba ne ko kuma kun fahimta maganar ta na sheku shi ne ɗanta namiji ya fi ƙarfin walittaka a kan ta fiye da ubanta wanda ya haife ta haka suka faɗi to malam yahuza a cikin ainihin fathul jawad sharhin askari da malam abubakar na kusa da a cikin sharhin askari ashalul madariki suka ce na daga cikin dalilan da as-sabatul malikiya malaman fiqhu malikiya suka bayyana shi ne k
tokar ta'awruwan nan mutum danyarin kare na shi wanda wannan renin zai kai ga bata mata rai kuma sai ya shiga cikin ukuki kenan yanzu yana saba uwar shi kenan to amma ni ba ta wannan fuskar ce nake kawo muku wannan qabiyar ta malaman fiqh ba fuskar da nake so ku duba ita ce yanzu dan ta zai iya daura mata aure amma ita ba za ta iya aurar da kanta ba to me yasa dan ta zai iya daura mata aure me yasa duk girman mace me yasa duk darajar mace me yasa duk daukakar mace ba zai yiwu ta aurar da kanta ba dole sai ta samu wani komai kaskancin shi a matsayin shi namiji shi zai aurar da ita saboda wannan kaifin basira da kaifin hankali wanda duk inda namiji yake ma damar mai lafiyayyar halitta ne ba wawa bane to sai an samu yafi mace zurfin hangen nesa so da dama za ku zauna da mahaifiyar da ta haife ka wani lokaci in ce wani hukuncin sai ka natsu sai ka ce to amma babu abin da za a yi ki bar wannan magana bari zaki ga yadda nayi sai ta ce yaya za ka yi su ce a bari sai ka ga ka zo da shawarar da ta fita ta duk wannan yana daga cikin nakasar hankalin to wannan nakasa ta hankali ba ana fadin ta bane aibi ga mata a haka Allah madaukakin sarki ya halice su kuma da ba wannan nakasar hankalin ko kai baka isa ka zauna da ita ba wannan nakasar hankalin shi yasa ta iya zama tare da kai wannan nakasar hankalin da wannan rauni shi yasa za ta haihu ta sha wahala ta yi wahala kaza ta yi kaza ta yi shure shure ta yi amai ta yi kaza bayan ta yaye kuma sai ga ta sake kusantar ka ka dubi yaro duk likitan da ya mai allura ne kalle shi ba sa sake shiryawa haka ne ko ba haka ba sannan duk san da aka tashi mishi barazana da me ake mai da allura ake mishi ba zai sake yadda kuma da ita ba sai dai da karfin tsiya amma yanzu mace ce za ta haihu ta sha wahala na daukan ciki ta sha wahalar haihuwa ta sha wahalar duk wani abu da za ta shekara biyar mijin bai sake kusantar ta ba sai ta kai karar shi ta ce kyamarta ma yake yi da zai ce yanzu kin yadda in sake kusanta ki sake shan wahalar sai ta ce eh din amma namiji a dora mai yunkurin nakuda guda daya in ya watsake ko baya sake kusantar sababin da ya ja mishi wannan saboda taurin ran tsiya ko kun bayyana wannan da to ina son ku gane asalin nuqsanul aqal din na mata kar ka dauka wai lalacewa ce a'a bawa ce kuma na daga cikin bawar ita ta taimaka wajen a zauna lafiya da su duk yadda take maka dagawa dan kawo wani abu ka bata yanzu azumin nan ya kusa shikenan sai ga ta zo wuciya kuma shikenan sai ga tana dan kakkar da kai tana shikenan wai ta yi saranda kenan namiji in ya ne maka dagawa kawo wani abu ka bashi sai ce ka mai da ni matsiyaci ne sai ya ƙara turo ko a lokacin amma ita saboda wannan nuqsanul aqal saboda haka akan samu akan sarrafa ta saboda haka nuqsanul aqal din gare su ba na ƙasa bace hasali tana zama falala al-ijtima'iyya falala wadda ke iya bada damar a iya zama da su na'am a America suna cewa za su halatta auren namiji da namiji a gwada a gani namiji a auri namiji bayan wata shida a zo a binciki me zai ce ko kuma a samu a ina suke tsabar shigantaka ce da karnakanci kawai da bunsuranci irin na kafiran turawa amma da za a bar namiji a auri namiji bayan lokaci za ku ga irin abin da zai faru bayan lokaci za ku ga irin abin da zai biyo baya saboda haka gaskiyar labari za mu zo mu ƙara tattauna wannan matsala insha Allah ta'ala amma dai abin da ake so ka gane da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin aghlaba lil-ladhi lubbin min kunna ban taba ganin waɗanda suke da naƙasar hankali da addini ba amma waɗanda suke rinjawar mai kaifin hankali namiji irin ku ba قالت سوى النمى تاتساكت ويا رسول الله يا منزل الله وما نقصان الأقل والدين
me ya jawo nakasuwa ta hankali da ta addini. Qala sai yace amma nuqsanul aqal fa shahabatu ra'ataini ta'dilu shahabata rajulin, don gane da nakasuwa ta ainihin wato hankali shedar ainihin mata guda biyu ita ce take daidai da shedar namiji guda ɗaya. Dan haka duk inda aka ce ka nemo maza guda biyu to in baka samu ba to ka zo da mata hudu kenan. Duk inda aka ce ka nemo namiji ɗaya maka shedar in baka samu ba to mata biyu za ka zo da su. Ina fata an gane. Duk yadda yake Turawa za su yi kokarin amfani da ire-iren waɗannan hadisai wajen buga kan mata ƴan boko cewa addinin musulunci ya wulakantar da ku, wallahi tallahi wannan magana ce kawai. Addinin musulunci bai wulakantar da mata ba. Waɗanda suka yi karatu dangane da philosophy su sun san gaskiyar wannan maganar, ko da ba daga cikin musulmi ba, ba dan komai ba, saboda duk wanda ya karatu a cikin philosophy zai yi karatu mai tsawo mai zurfi, philosophy ko psychology zai yi karatu mai zurfi mai tsawo dangane da abin da ya shafi hankali, wanda za ku ga yadda musulunci ya bada muhimmanci dangane da ad-dirasa al-aqaliyya, darasi da yin karatu akan hankali. Malaman musulunci sun rubuta littafai masu dimbin yawa domin a bincike wai ma menene hankali tukuna, a ina hankali yake, yaya hankali yake. To abinda wannan hadisi yake kokarin bayyana mana shine wannan naƙasa ta hankali ta mata da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana, sai yace tana bayyana wajen ainihi da yawa, amma daga ciki akwai wurin sheda. Duk inda aka ce a zo da namiji daya to mata biyu su za su tsaya a madadin. Fa hadha nuqsanul aqal, kaga wannan naƙasuwar hankali ce ta kawo, an fahimta. Sannan kuma watamkusul lawali ma tusalli, mace za ta zauna kwanaki ba ta sallah saboda haila. Watufqiru fi ramadan, sannan da watan azumin ramadan kowa na azumi ita kuma tana cin abinci saboda tana haila. Fa hadha nuqsanud dini, wannan kaga raguwa addini ce. A daidai lokacin da kai kake yin sallah a kullun guda biyar ka samu cikakken lada, idan aka lissafa a wata adadin sallolin da zaka samu ana cikin wannan rayuwa, ita kuma sai jini ya zo mata kwana uku, kwana hudu, kwana biyar, sai a ce ta daina yin sallah. Waɗannan kwanaki da aka ce ta daina yin sallah, ka san cewa an ɗauke mata sallar, ba za ta rama ba. To ba ta da zunubi akan rashin yin sallar, amma tambayar ko tana da ladan waɗannan azumi a waɗannan sallolin da bata yi ba, gaskiyar lamari ba ta da ladan su. To tunda ba ta da ladan su, kaga kenan da za a yi zube ban ƙwariya ta tsakanin ladan ka kai namiji a cikin wata guda da adadin ladan sallah da ita kuma ta samu ita mace a halin ta samu wasu kwanaki da ta ƙetare bata yi sallah ba, kaga adadin ladan ka zai fi nata yawa. Shin addini yana ƙasa ko bai na ƙasa ba? Kaji fuskar da aka ce tana da naƙasashen addini, ba wai ana nufin tana da sakaci, tana da sakarci, a'a wannan wani abu ne daban. Abinda ake nufi, abinda ya ja mata naƙasar shine Annabi ya ce tana kwana da kwanaki ba ta sallah. Waɗannan kwanaki da take ba ta sallah dukkanin su bata samu ladan su, ba ta samu naƙasar lada. Sannan kuma za ta ainihin wato ɗauki lokaci a cikin watan Ramadan na kwanaki ba ta azumi, wannan ma dinna ƙasa ce ta addini, tare da cewa bayan sallah za ta rama azumin. Amma ka san azumin nan da za ta rama guda uku ko guda biyar bayan sallah bai kai ladan azumin da za ta ainihin wato da a cikin Ramadan ba ne? An fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka kunna manufanka. Jama'a kun dai ji wannan hadisi, wannan hadisi malamai sun yi maganganu masu yawa a kan shi waɗanda nake so in takaita, waɗanda daga ciki dai shi wannan hadisi na Abdullahi ɗan Umar Muslim ne kaɗai ya fitar da shi, Bukhari bai fitar da shi ba, amma al-Imamu Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad da al-Imamu Abu Nu'aym dukkanin su sun fitar da wannan hadisi. Sannan na daga cikin fa'idojin wannan hadisi al-mas'alatu thalitha fi fawa'idihi أولا منها بيان نقصان الدين الدال على إثبات نقصان الإيمان وزيادته وما فيه من استعمال لفظ الكفر لا في الكفر الصالب للإيمان وهذا هو وجه إيراد المصنف له في كتاب الإيمان. جماعة مسلمي wannan hadisin yana nuna mana tabbatar cewa ainihin wato imani yana iya nakasa kuma imani yana iya karuwa. Ya ake imani ke iya karuwa? Dama mun ji babin da Imam Muslim ya kulla yana bayani akan babin da ke magana akan karuwar imani, ai nakasuwar imani da gurgurdan nakasuwar biyayyar Allah. To imani anan shine addini. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin mata yana na kasuwa. Yana na kasuwa ne saboda me? Saboda rashin yin waɗannan ibadoji da rashin yin waɗannan azumomi. To sakamakon haka sai ya samar da na kasuwar imani. Kenan in ya zama wadda larura ta same ta a matsayin ta na mace, haila ta zo mata, addinin ta ya na kasa a cikin wannan wata. Saboda na kasuwar ta'a, me kake tunani game da musulmin da baya yin wasu salloli? Me kake tunani game da musulmin da baya yin salloli a cikin jama'a? Me kake tunani game da musulmin da yake aikata wasu ayyuka na sabon Allah? Ashe daga nan zaka iya gane bayani dangane da nakastuwar ayyuka na gari na jawo nakastuwar imani, to kuma tana ja zuwa ga nakastuwa ta addini. An fahimta jama'a? To haka kuma da gurgurdan yadda ayyukan addini suka karu, da baka yin shafa'i da witri kullun da daddare kwanciya kake bayan sallar isha, yanzu sai ka koma bayan kai sallar isha kuma kana yin shafa'i da witri. Shafa'i da witri aiki ne na alkhairi. To samuwar shafa'i da witri din nan ya kara daukaka ayyukan ka na alheri, to ya kara daukakuwa addinin ka, to imanin ka ya kara sama. Da baka yin raka'atul fajr sai ka dawo kana yi, to yin raka'atul fajr da kake ya kara maka ayyukan alheri ko? To wannan kuma ayyukan alheri ya kara maka imani. Da baka yin sallar walaha sai ya zama yanzu kana yin sallar walaha, to samuwar wannan sallar walaha ta kara daukaka darajarka. Da baka ainihin zuwa sallar jana'iza in an gayyace ka, da baka zuwa sallar juma'a, da baka zuwa sallar idi, sai ka dawo kana zuwa, duk waɗannan ayyuka ne na gari. To karuwar su a cikin ibadojinka sun kara maka ainihin daukakuwar addini da imani. Sannan sai ce wa ma fihi min isti'mali lafdhul kufri. Sannan wannan hadisi mun ji annabi ya yi amfani da lafazin kafirci a ciki. An fahimta? Ku koma ku dubi hadisin da kyau ku ga inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko yake cewa wa takfurna al-ashir, kuna ainihin wato kafircewa al-ashir, kyautatawa ta miji, kuna kafircewa miji, kuna butulcewa. Kaga annabi ya amfani da kalmar kafirci anan, kenan ya halatta a yi amfani da irin kalma ta kafirci haka. Sai yace la fil kufri salibul iman, annabi ya amfani da kalmar ba game da kafirci wanda yake dauke imani ba. وهذا هو وجه إيراد المصنف له في كتاب الإيمان. كاجي دليل ان ديسا مسلم يكاوان حديثي اتكين كتاب الإيمان دين يبايا نتشيوا امباني دا كلمة كافر تي دا كتي جي اوانا حديثا دا مكا من تنش با للي تا دا مكا كافر تي مي فتر وادا دا الديني با تو سننكم قودا كاجي وانيا امباني دا كلمة إلو وانا to kar kai saurun hukunta cewa ya kafirta, sai a dubin me yake nufi da wannan kalmar. Me wa yana fadin ta ne kawai yana son ya nuna munin aikin da wani yi. Wa minha al-hasu ala sadaqa wa af'alul birri wal ikfari wal ikfari min al-istighfari wa sa'iru ta'at. Sannan wannan hadisi yana nuna mana kwadaitarwa game da sadaka da ayyukan alheri da kuma yawaita istighfari da sauran abubuwa na biyayyar Allah. A ciki mun ji inda annabi yake cewa ya ma'asharan nisa tasaddaqna, ya ku mata ku yi sadaka, wa aksirna listighfara, ku yawaita istighfari. Shin wannan umarnin ga mata ne kadai? Na'am, saboda su a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tara. Asalin hadisin jama'a yadda ya zo ranar jajiberi
wato ana gobe sallah annabi ya rinka bin mata gida-gida yana cewa mata gobe a hadu da ku a filin idi da mata suka zo filin idi sai aka tattara su sai aka yi musu sahu a baya da annabi ya gama yin wa'azi da huduba da jawabi ranar sallah sai ya fahimci kaman mata ba su ji waɗannan jawabai ba ko kuma ana jawaban suna can suna kwaramniya da su da yara sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dauki sahabin shi Bilal sai suka shiga gaban sahun matan nan sai ya tsiyaye musu wa'azi nasu na musamman to kaga ware su wuri na musamman din nan shi yasa duk maganganun sai suka waye gari suka zama akan mata ne to wannan hadisin yana kwadaitar da sadaka sannan yana kwadaitar da ayyukan alheri sannan yana kwadaitar da yawaita istighfari musamman mata da ake gafala a cikin gidaje galibi an shagaltu daga bacci sai girki sai kwaramniya da talbijin da kuma hayaniya da yara da wahala ka samu matar da za ta idar da sallah ta daure ta kyakkyawan minti biyar ta tsaya tana istighfari ko tana zikiri ko tana roƙon Allah ko wani abu saboda haka mata kuna ji sai a yawaita istighfari musamman saboda waɗannan dalilai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi kuna da yawan zage-zage kuna da yawan tsegumi akwai yawan gulma akwai butulcewa miji ki harare mijinki ki gaya mishi bakan magana surukanki kina jin haushinta kina kyala kina hasada kina kaza waɗannan abubuwan abinda ke maganin su shine yawaita sadaka da yawaita istighfari istighfari da dukkanin launukan shi astaghfirullah 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 wa astaghfirullah al-aliyy al-azim astaghfirullah al-aliyy al-azim wa astaghfirullah al-aliyy al-azim wa atubu ilayh da gurgurdan istighfarin da kika iya kije ki samu malaminki ko mijinki in Allah ya sa iya ya koya miki istighfari sannan akwai sayyidul istighfar wanda zamu zo mu same shi a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala istighfari ne mai tsawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa da zaran ka wannan istighfari Allah madaukakin sarki ya gafarta maka laifukanka gaba daya sannan sai sauran zikirori kamar salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar fadin kalmar shahada la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir akan haka ne annabi ya wani sahabi wasiya da cewa la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah harshenka kullun ya zama jike ike sharkat game da ambaton Allah kasuwa ce ka shiga supermarket ne ka shiga akwai addu'a ban daki ne zaka shiga akwai addu'a ka fito daga ban daki akwai addu'a zaka fito da daddare ne akwai addu'a gidanka zaka fita akwai addu'a zaka shiga cikin gidanka akwai addu'a tafiya zaka yi akwai addu'a keke haka hu babur mashin mota duka akwai addu'o'i wadanda suka zo daga fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni da mata su yawaita istighfari da kuma sauran hanyoyi na da'a to a wannan lokaci ne sai mata suka rinka ciro dan kunne da zabba da warawarai suna miƙowa domin sadaka ga ainihin wato al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Bilal shine dan agaji sai ya tare gefen mayafin shi haka yana tarawa anan ne aka samu wata babbar hajiya mai suna Hajiya Zainab cikin matan sahabbai na fadi ne da al'ada Hausawa saboda Hausawa din da aka ce mai kudi to hajiya ce ita ka san manyan masu kudi su ba sa fitowa da kudi in ga mai yawo da kudi aljihu fa talaka ne eh ka shafa 2000 ka ji aljihun shi 500 talaka ne mai kudi in ya kai mai kudi baya yawo da kokobo haka ne saboda haka ita ba ta tafi masallaci da komai ba saboda ita tana da wadata to da ta ji wa'azi ya ratsa ta sai ta tafi gida to nan ne zaka ga aikin masu kuɗi sai ta ciko hannu da gwalagwalai zinari gold ta zo za ta fita sai suka haɗu da mijinta Hajiya ina baki je ta ce sadaka za ta kai sadaka yace waɗannan gwalagwalan sai ga malar ramoni kullum muna sauka a gidanki Hajiya sai ta ce in ci da kai in ci da ƴaƴanka da wata mata ta haifa maka sannan kuma yanzu dauki sadaka za ka yi wa al'umma annabi kuma ka ce a baka yace wannan sadaka ba wanda ya dace da ya ci ta sai ni amma tunda kin ijin fatawa ta tafi ki kai wa annabin ki gani amma in kin je ki fadi karatun da na fada da ta je ta ce to kai mana wa'azi gaba da sadaka na dibo zan ba da sadaka mijina ibnu mas'udin ya tare ni kuma dama baya sana'a ni nake ci da shi yana da yaya da wata mata ni nake ci da su to kuma yanzu za a yi wa al'umma annabi sadaka kuma ta yace in dauka an bashi sai manzo Allah ya ce sadaqa ibn mas'ud ibn mas'ud ya fadi gaskiya ki bashi sadaka sadaka tayi sannan kuma akwai sadar da zumunci yanzu kai kana da mata azumin nan ya kusa ta kawo miliyan 50 ta baka tsarki ya tabbata ga Allah in ka fara salati 10 ga annabi sai ta ce mai gida ya isa ina fata an gane makarantar ka gaba ɗaya rufe ta za a yi ta mata karatu a yi ta mata sauka kullu to ka gani saboda haka sai ta koma sai ta je ta ce manzon Allah ya ce in baka sai ce ina faɗa miki karatu na daidai ne saboda haka sai ta ɗibi sadaka ta bashi ana kina da wadata da ki ɗauki sadaka ki kai wajen mijinki sai ki ɗauka ki bashi ma damar ya cancanta ya ci sadakar kai kuma in baka halatta ka ci sadaka ba to bi halatta ka ci ba don sadaka kuma tana da mutanen da suka halatta su ci ta su ne fakirai talakawa nakasassu gajiyayyu waɗanda ba su da hali an fahimta amma ga kanan sasari nan kato kana tsaye kamar azara to ka je ka yi aiki kar a baka sadaka ka ansa dan mutanen kasashen musulmai da cin sadaka ta zama wata falala da mutum ya ga almajirai sun yi layi suna karban sadaka sai ga shi ma ya bulayi eyo shi ma sai bulayi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a a rinka yin sadaka a rinka ayyukan alkhairi a rinka kuma yawaita istighfari a rinka yawaita istighfari da sauran ta'a wa minha bayanu anna sadaqa tadfa'u al'azab wannan hadisi yana nuna mana cewa sadaka tana tunkuda azaba wa annaha qad tukaffiru adh-dhunuba allati bayna al-makhluqina sarki ya tabbata ga Allah ka ji ma daga cikin sadaka akwai wanda ke kankare zunuban da ke tsakanin halittu ina ba mu fahimci haka a cikin wannan hadisi shine wa tukfirna al'an kuna yawaita tsinuwa wa takfirna al'ashir kuna wulakanta miji to yanzu kaga wanda kika tsinewa da mijin da kika wulakanta na daga cikin hanyoyin kankare zunubai shine sadaka ma'ana daga cikin fa'idojin sadaka shine banda ta daukaka darajarka banda ta kankara zunuban da kai wa Allah hatta wasu zunubai da ke tsakaninka da jama'a sadaka tana iya kankarewa dan haka a rinka yawaita sadaka jama'a sai dai haka nake so ku fahimta a hadisin ban son ku fahimci sabanin abinda ne ta magana a kwanakin baya cewa kada wannan ya baka damar ka ce to ai tunda haka ne shi ma albanin ya karanto hadisi cewa ana ba da sadaka hatta haƙoƙin tsakanin ƴan adam dan haka ka je ka saci miliyan 100 sai ka zo kai sadaka da miliyan 2 a ba haka ake nufi ba ana nufin wasu haƙoƙi da ke tsakaninka da ƴan adam waɗanda ka zagiwa ne ka taɓa ainihin mutuncin wane to sadaka takan kankare ma'ana ba lallai amma tana daga cikin hanyoyin da kan kankare zunubai irin waɗannan dan haka kar ka wuce abin da karatun yake nufi ina fata an gane wa anna iksar alhasanat sababun litakfir as-sayiat sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana yawan ayyuka waɗanda ke samar da lada kan zama sababi na kankare wasu zunubai an fahimta kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah ya ce innal hasanati yuzhibna as-sayiat lallai ne ayyukan alheri suna ainihin tafiyar da ayyukan banza jama'a mun fahimci wannan da kyau na malam na نعم 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 shi ne yake ishara kai wancan hadisi yana magana a daidai lokacin da bawa yake yin sadaka to wasu abubuwa da suka faru tsakanin shi da matan shi tsakanin shi da ƴaƴan shi tsakaninta da mijinta tsakanin shi da makwabci waɗannan irin zunuban sadaka ta kankankare su yana ƙara bayyana ne eh dama ai ba yana magana mutulakin kowane irin haƙƙi bane eh shi yasa wannan yafi fito da abin kararar shine kamar zagi da makamantan abubuwa ومنها بيان أن كفران العشير والإحسان من الكبائر وأن الحديث هنا بيّن من تشوى ولك أن تمجي دلين الهيران دمجي يكي ينا دجتك من يمن ينزل بي مجين كي أوليك يتيد كي يشار كي يرفع مك أسير يباك كذا يباك كذا أم فهمت يا جماعة amma rana aka sai ki wulakanta shi ki zage shi ki gaya mishi bakar magana wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda ke kai mata wuta ina ma da a ce mata za su rinka binciken duniyar zawarawa da duniyar ƴan mata da kin ga cewa lokacin da kike tutiya ga mijinki cewa sai me in ya sake ki bayan ga ainihin mazaje nan burjik da sai kuma ki sake bincika duniyar ƴan mata ya kai shekara 20 jama'a wannan lokacin muna tsaye masallacin Haruna dan jara na Juma'a idan yaran WTC suka taso ƴan mata sai ka dube su wajen su 300 tun wajen shekara 20 da ta wuce sai in ce ku duba nan yanzu kowace miji take fatan ta samu to kuma madadin kawai ta karbi duk abin da ya sama a ita tana son ta samu wanda yazo daga Abuja sanata wanda yake da gida wanda yake zuwa America da Dubai to daga nan za ga duk inda ƙaryar take faruwa gaskiyar lamari mata ku rinka binciken irin halin da dahirarrakin da ƴan mata suke yi wallahi za ku tausaya musu sannan wannan zai sa ki ƙara rike mijinki an fahimta jama'a sannan ku je ku samu zawarawa ki diddiga dama ta nuna wani abu wanda yake sai gashi ya tabbata tun fiye da shekara 30 aka yi wata kididdiga aka ce duk Najeriya babu gari mai zawarawa irin Kano sai gashi yanzu a sabuwar gwamnatin Kwankwasiya ta tabbatar da haka hukuma yanzu aka kafa ta aurar da zawarawa gashi nan mako kaza da ya wuce ko wata kaza an aurar da guda 100 to yanzu wajen guda 1000 kuma suna kan layi ina fata an gane to in kika samu irin wannan rufin asiri ya samu kin samu miji wallahi tallahi sai ki rike shi da kyau sannan matan mu matan Hausawa da matan mu na Arewa da matan musulmi wallahi ku gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya muku butulce wa ni'imar ita ta sa wallahi alazimi Allah yake dandana muku azaba a cikin a hannun ainihin rayuwa ka zaunar da mace a cikin gida kayi mata duk abin da zaka iya na kokarinka amma ta nemi maka kallon banza dan abin da bai taka karaya kariya ba sai ka ji ta tafi kotu ka je kasar Yarbawa ka gani wanne irin process ake bi waɗanne irin dogowa hanya ake bi kafin a kashe aure kafin a kashe aure ɗaya a ƙasar Yarbawa an kashe 100 a ƙasar Hausa haka a ƙasar Inyamurai yana da wahala ka je ƙasar Yarbawa ka ji an ce wannan mijinki ya sake ta amma nan in ka je sai ka je me ya hada ki da mijinki a kotu sai ka ji an ce ashana akan ashana eh yasa Allah so zan yi aikin alƙalanci amma sai na tsufa tukuna ni ba wani abu ba na kashe miki aure ba bulala za a yi miki in aka yi miki wa'azi ba ki ji ba bulala da bulala ta gar zauna a yi miki wa'azi kin iji sai a yi miki bulala a zane ki kawai shi ke ina fata an gane don abin da yake faruwa wallahi da yawanci wasu alƙalan ba sa taimakawa mata din game da al'amura jama'a ka je ka karanta littafin akhbarul quba ma'ana labarai da tarihin alƙalai da alƙalanci a musulunci ka ga yadda alƙalai a musulunci in mace ta zo kawo karar mijinta dan a kashe aure yadda zai koma ya nema ta wa'azi gaba ɗayan kotun sai a fashe da kuka sai a watsi a kotun haka shikenan ita kanta ta manta da cewa ma ita ta kawo magana cewa ba a kashe aurenta garin haka ita ja mata ayayi ta ja mata hadisi ta tsoratar da ita Allah gaba ɗaya sai a tashi ana kuka a kotu har kotu ta tashi kowa ya kama gaban shi ita ma sai ta koma ɗakin mijinta wata tana can gefe ita ma ta zo kawo ƙara in wa'azi wa'azi ita ma sai ta janye ƙarar ta automatic janyewa ba tare da ta sanar da register rako wane ne mai shigar da ƙara ba amma ka je ka ga yanzu yadda al'amura suka lalace alƙali din wajibi ne ku rinka jin tsoron Allah alƙali ba wai kawai kisan aure yake ba alƙali yana hada aure kuma alƙali yana gyara aure madadin in ta kawo magana ka zaunar da ita ka ce baiwar Allah ina son ki je ki nemo iyayenki ko waliyenki ku zo ina da magana da ku a zaunar da ita a wa'azantar da ita ta ji tsoron Allah abinda ake bukata kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wulakanta miji yana daga cikin manya-manyan zunubai abinda wannan bayani yake kenan sai ya ce fa inna tawa'uda bin nari min alamati kaunil ma'siya kabira duk hadisin da ka karanta ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa in kai kaza za a saka ka a wuta ko to wannan abin yana daga cikin manya-manyan zunubai kama sayati ibahu qariban insha Allah malam yace kamar yadda bayani zai zo ba da jima ba in Allah ya so wa minha bayanu anna al-la'ana aidan min al-ma'asi ash-shadida al-qabih wannan hadisi yana nuna mana tsinuwa to tana daga cikin sabon Allah wanda take mai tsanani kuma mummuna bakin ka ya zama ainihin mai yawan tsinuwa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysal mu'min bi la'an wala bi ta'an mu'mini ba mai yawan tsinuwa bane ba mai yawan ainihin la'anta bane ba mai yawan ainihin suka bane to wannan abun alura ne kwarai da gaske gashi nan yawan tsinuwa da yawan zagi din nan gashi mun ji cewa shine abin da ainihin wato zai kai mata wuta hadisan na shida wa minha anna fihi itlaqul kufri ala ghayril kufri billahi ta'ala wannan hadisi yana karantar da mu amfani da kalmar kafirci takan zo a cikin hadisi ko kalmar aya ba da nufin kafirci kafircewan Allah ba ka kufrul ashiri wal ihsani wan ni'mati wal haqq wa ghayriha min adh-dhunub kamar ainihin butulcewa miji da butulcewa kyautatawar miji da duk wata ni'ima da wani mai gidanka yi maka da kuma haƙƙi waɗanda suke da haƙƙi akan ka ka butulce musu wa ghayriha na daga ciki har da waɗansu min adh-dhunub daga cikin zunubai allati la tukhrij min al-milla waɗanda ba sa fitarwa daga addini yanzu waɗannan ƴan siyasa jama'a da suka zo suka tsaya jama'a suka sha ruwa suka sha rana suka wulakantu suka yi kaza suka zabe su suka yi tafiyar su ba za su sake dawowa ba sai kuma zabe ya zo an fahimta jama'a kuma kamar yadda muka fadi da su mu a nan kasashen mu na arewacin kasashen nan da kasashen Hausa ba ma yin irin yadda kasashen Yaraba da Inyamurai suke idan baka kyautata musu ba ka dawo to wallahi ba zaka kai labari ba amma mu yanzu sai a zo a samu wasu sai a raba kansu shekara uku da rabi an watsar da ku shikenan yanzu an dawo ana bukata sai a je a janye waɗannan a ba su kaza sai a janye waɗannan sai a ba su kaza sai a janye waɗannan sai a ba su kaza zabi ya kusa an rubuta sunayen malamai wai duk wata za a rinka ba su naira 20,000 na mai a wai za a wai tallafi ne saboda hukuma ta raba irin aikin da suke yi sai da suka ce ɗaya biyu uku shikenan sai aka ce to abin da yadda ake fata shine su ci gaba da mai girma gwamna addu'a da tafiya ta yi tafiya shikenan to abin da ake nema don Allah dai yanayi ya yi zafi koda ba za su fito su goyi baya ba dai amma don Allah su yi shiru haka muna ji muna gani malaman jihar mu suka ci amana mu suka ja baki suka yi shiru abin da aka yi talakawa ne suka yi wa kansu kawai kokari suka yanke wa kansu shawara dan haka su suka koma suke fatawa hatta akan malama. To shikenan yanzu gwamnatin ta kafa kuma waɗannan malaman an yi watsi da su, wai sai gashi sun kira taro wai suna neman don Allah wannan sun gane gwamnatin nan mai cin amana ce mai kaza mai kaza. Shi ne sai nake cewa ko dai dan abin da ake ba ku kafin zabe ne aka tsayar shine cin amanar shine kawai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, babu shakka mutum ya fito ya tsaya wuni guda matan aure karfe 6 suke fita na asuba su je su kafa layin saka ƙuri'a su zabe ka, amma a zo a manta da su. Ko kun fahimta jama'a? Sai zabe ya zo galibin ku ko kuma ustazai ba ku da saiti, sai wannan ya zo sai jaka sai dan kawo gambari ya baka sai ce da Allah so nake kai mala albani magana muna son zamu zo wurin shi. Wanda zan ka ce mai yada ka da mala albani kawai kana zuwa makarantar shi kenan ta wurin shi mana, kai kuma sai ka zo kana rabarabe wallahi tallahi dama dai wani ne dan siyasa nan ka san kanin babata ne wallahi kanin babata ne. To ya ce yin yi maka magana yana so ya zo ganka, ka ganka baka da saiti baka san yancin kanka ba, ya gambari ya buga kanka shadda ta naira 2,500 takalmi dan cana na naira 700 ko kuwa sababbin naira 200 da aka hada maka guda 10 naira 2,000 ma'ana kai baka da istiqamatur ra'ayi ba ka iya bada amsa mai kyau ba. Ku bar mu karam bane maganin zoman bana, me yasa ba sa tahowa wurin mu kai tsaye? Ku bar mu sulinka tahowa wurin mu. To amma sai kai ka wuto gaba ka ce ka taho, in muka wulakanta ku gaba ɗaya sai ka koma kana cewa wai albani yana wulakanta ɗaliban ilimi, kai ba wulakantacce bane, ai kai ne wulakantacce, kai ka wulakanta kanka. Inda ba kai nazari kai kafin ya baka wannan shaddar kwana nawa ba gan shi ba, wata nawa ba gan shi ba, shekara nawa kuma ya taba baka? Cin amana ne, wulakanta mutane ne ƴan siyasa da kuke yi a zaɓe ku, amma ku yi watsi da jama'a. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu duk waɗannan ƴan siyasa da muka yi wannan gwagwarmaya a kansu har yau fa ni ban ga ƙiyar ƙwaya ɗaya ba, ko ƙiyar ƙwaya ɗaya ba mu gani ba, aƙalla ko yau ina ganin an kai shekara guda don yanzu dai April ta wuce. To haka za su zauna sai an kada kujen zabe, sai kuma wai kaga an samu wani ustazu mai yankakken wando da yake wawa ne, wai sai kaga wai ya taho to da Allah malam wallahi tallahi wani ainihin wana ne ya tsaya takara shi ne suka ce sun zo su ganka. Ma'ana ana so a yi amfani da midiyar da albani ya establishin shekara 30 da ta wuce a zo shikenan a watsa shi a yada shi a sa ya karbu shikenan kuma sai ya koma ya zaman shi. Shi yasa na hangi waɗannan abubuwa lokacin da ku talakawa kuka sha giyar wake cewa ba waɗanda za ku zaɓa sai ƴan jam'iyyar Buhari, sai na ce ba girin-girin ba ta yi mai, in an bugi jaki a bugi taiki. Su waɗannan da kuke cewa za ku zaɓa kun san su ne? Ba ku san su ba, kawai giyar wake ce ta buga kanku ta talakawa da kuka sha sai kuka ce duk wanda ke jam'iyyar Buhari shi za ku zaɓa. Shikenan, dan haka ko dan iska ne ko wani iri ne ko yaya yake, ku dai kawai dan jam'iyyar Buhari za ku zaba. Shikenan, to yanzu kun ma ga dan jam'iyyar waye za ku zaba? Ma'ana dole ku ma ku rinka yin abin da hankali da natsuwa, ko da za ku yi adawa amma ku yi technical adawa. Ina fata an gane. So da haka dole ne ku ƴan siyasa ku rinka adalci, amma duk mutumin da ya fito ya tsaya ya saka maka zaɓe ya kyautata maka ba daidai bane sai a yi watsi da shi, sai a ɗauka cewa wai a bari kawai in zaɓe ya zo in aka zo aka raba musu sabulu yankan kusa ya isa, ai talakawa ne. A su kuma su albani za a je a samu malam mai shago, za a je a samu malam Musa Sahabi a yi musu magana, su ne manyan ɗalibai su zo su yi aurina, ni ba wani babban ɗalibi fa, ni duk duniya babu wani musulmi kwaya daya da zaka dauka kace yafi wani auri na dan haka in ka taso shi gaba abinda na turje ba zai yi ba zaka ce wai wancan zai yi ta hanyar shi kana yaudara kanka to amma babban abin takeicin shine ku ustazai da ba ka fahimta sai a kira ka saboda an mai da kai wawa sai a dan dauki 2500 sai a baka sai a ce don Allah so muke ka je kai mallam Albani magana yanzu zabe ne ya kusa mutanen PDP hankalinsu ya tashi a karamar hukumar Sabon Gari da Zaria shine wai har sun turo wani sakaran ustazi wai da Allah wai ana so za a zo a same ka mallam za a yi sulhu nace ana fada da ni ne ana fada da ni ne to kagan ba dan shi sakare bane dan me za a turo shi to ma sakare ne bashi bai san mutuncin kanshi ba shi kanshi da sai ce kuje ku ga mishi mana me ya hada da shi to ya kamata ku nutsu ana kokarin ne a samar muku yanci yancin da zai zama na dindindin amma ku kuma kullun abin da yake damun ku shine daily bread waye yau yazo ya baka karin kumallon yau shikenan sakamakon haka har ya zama siyasa a arewacin Najeriya ta koma ta zama kamar yadda awwala ya fade ta shekara 30 da ta gabata yace kawai kaji ne kamar in lokacin cin abincin su yayi ka watsa musu zaka kama su ka duba da kin kana son ka kama kaza karka jefa mata tsaba da la'asar bari gari ya waye ta kwana cikin yunwa dan Bahaushe ya ce yau da daddare kaza so 100 take su ma saboda yunwa inji Bahaushe to gari ya waye to kana watsa mata zaga ta taho da gudu haka awalo yace yan arewa sai abinda awalo yan ya fadi akan yan arewa shine akan amma ku je ku ga kasashen yarabawa ku je ku ga kasashen yamurai ka kikkyautata musu ka shigo garin ma tukuna balle ka zo ka ce yanzu zaka yi amma mu yanzu duk wannan watsi da mu da suka yi zabe yana kusawa da sati 2 ko sati 3 jama'a menene zai biyo baya sai a ce gwamna zai zo zai zauna da malaman ku sai a je GRA sai a tattaro malaman Zaria kaf sai a je a zauna da su sai a tafi kuma hakimai sai a tara su a fadar sarki haka ba ake muku ba to shi Albani da ake ganin muskili ne wai sai a ce wai shi kuma za a zo gidan shi a same shi haka ba ake yi in ba ku sani ba these are their strategic plans these are their strategic way of execution hanyoyin da suke bi kenan sai a je a tara malamai a GRA a wurin gwamna ya zo ya same su hakimai kuma sai a tattara su a fadar sarki shi kuma Albani sai a ce to a zo a same shi to shi yasa na ka'idan ta cewa gidana babu wanda zai sake zuwar min gida dan haka kai ustazu in ka zo kai zan fara gaurawa mali in kana shakka ka gwada ni ka gani zan daga hannu in dalla maka mali tukuna a gaban wanda ka zo da su ba a zuwa gidana in za ka zo mu haɗu da kai a masallaci ko a makaranta a zo duk magana da baya a sa loudspeaker a sa video inda wani shege da zai sake zuwa gidana gobe ya koma ya ce wai ai ya bani kuɗi ne ana kokarin a kwatar muku yanci ne kai yanzu kana nan ustazu kana son kai makaranta ta gagara ka san a ina suke tura yayan suna makaranta kana son ƴaƴanka su yi makaranta ta gagara kana son matarka ta je asibiti a biya gagara amma fa dukiyar ta isa ko waye bukata da ita to mu gwagwarmayar da muke shine a zauna a samar da yarjejeniyar da za su ainihin yi wa jama'a abubuwan da yake su ne gwamnati dama idan aka samar da haka shikenan mu ba sauran adawa idan ba a samar da haka ba fa wallahi dan an dauka an yi mana wallahi an yi aikin banza shi yasa kare daga cikin mu malamai shine za a dauka a yi mishi abinda aka ki wa jama'a ya karba nace kare amma wallahi mai mutunci ba zai yi an ki kyautata wa jama'a da yake tutiya da su shi a dauka a bashi kuma ya karba ba shi yasa muka buga musu tambaya a ina suka bani kuɗi duk kudi ana bada su ne ta hanyar banki ko kuma ta hannu da hannu to a ina aka ba mu kudi amma kowa ya san shekarar 2007 a garin nan mutanen garin nan suka sha alwashi cewa ba za su sake goyon bayan jam'iyyar PDP ba aka zo aka tsaida na Madisambu a matsayin dan takarar gwamna dukkan mu ba mu san shi ba siyaro makama rigacikun da su aidin hunkuri su suka zo suka kawo mu na Madisambu har office ina a muciya muka zauna ba ni kadai aka zauna da ni ba an zauna ne da duk dalibai da na tsuntsunto daga cikin daliban daro tace mi ita ce za mu goyi bayan ku amma da sharadi mas'alar ilimi ruwan sha titi wutan lantarki samarwa da matasa aikin yi sannan sai abin da ya shafi harkokin lafiya waɗannan abubuwan guda shida su kadai ne muke fatan ku yi wa al'ummar Zaria ba mu ce al'ummar musulmi ba ba mu ce ahlus sunna ba ba mu ce ƴan salafiya ba muka ce abinda muke so ku yi wa al'ummar Zaria kenan don lokacin zabe ya zo al'ummar Zaria kaf suna sauraron mu dan haka ku yi musu haka don gobe in an zo tazarce to za mu iya sanin abinda za mu fada wa jama'a abinda muka yi da su kenan a cikin jama'a muka yi ga waɗannan mutanen na faɗa jigga ne a cikin jam'iyyar PDP yare muka ma riga cikin dattijo ne shine shugaban PDP a lokacin sannan sai Suleiman Hunkuri da wancan wane ne binnin gwaro wancan shugaban wane ne Thompson na addini lokacin Balarabe Jigo aka zo aka zauna abinda suka duna baki sai suka ce eh gaskiya yanzu suka ga mutane masu manufa sai daga baya hunku yake bayani yace dan daga gidan wani malami suke yanzu shi malamin ana zama sai yace to shi dai abin da yake fata dan Allah in an ci din nan ana manta da su sai ba a ba su kujerun umara da na haji to shi dai abin da yake so dan Allah in an ci kar dai a manta da shi saboda an ba mutanen su ba sa ba shi dan haka shi dai a tuna da shi shi abin da yake so kenan to sai kuma aka ji an zo ga wasu mutane masu ainihin transformation agenda wanda wannan tsari shine abin da zai gyara al'umma haka Namadi ya bude baki ya rubuta abubuwan nan yace ya karba kuma zai yi sai da aka shekara fa bai yadda ya ganni ba shekara guda dindi bai yadda ya ganni ba ba yadda ba mu yi ba muna son mu isar mishi da sakonnin jama'a sannan bayan shekara uku da rabi naje mu same shi bayan taro da muka yi a gidan Arewa House cewa yau shekara uku da rabi ranke dade ba abinda kaiwa mutanen Zaria anya kana jin haka zai sa in aka zo wani zabe 2007 ka zo ka ce mana mu goyi bayan ka zamu goyi bayan ka sai ce aje a gaya wa mutanen Zaria ai yanzu ne ma zai yi to kana kusa da jama'a ba kai ba nace ranke dade na san Abuja nan shekara nawa da ta wuce shiga Abuja a tafi a same ka a Zila nan ma muna kai shekara ɗaya ba bugan ka ba ina a Zila waɗannan su ne kaɗan daga cikin maganganun fa mu abinda muke so shine abinda aka yi mutane alƙawari ayi a cika ba a cika ba sai labari ya kai gare shi cewa ai su albani suna nan suna taro akan cewa ba dai a zaɓi PDP a Zaria ba haka ne sai aka ji aka ce Zaria da sabon gari ta rikice a lokacin ya nemo ni mu zauna ma yana jin tsoro ya zo gida na yana jin tsoro sai da aka hada da makirci irin na waɗannan din da ake faɗi na matan akwai wata a matsayin ƴa take a wurina ta yi komin wai suna rikici da mijinta na tafi sulhu daga zuwa wai kuma sai ta ce ai ita matar kawar matan Namadi ce dama ana son garina ne aka ce to ke in za a ga baban naki fa sai dai an hada da ke kin danyi irin halinku na mata ki ce ba lafiya gidanki baban ki ya zo sulhu sai na dake smartly sai na ce a ba komai yana ina mu je muka tafi ni da Malam Abubakar Hamadama muka je muka zauna yace Zariya da Sabon Gari ta rikice. Na taimake shi 2007 ya za a yanzu a taimake shi. Sai ya nuna jakunkuna na Ghana Glasgow yace ba kudi nan, nace a ni ba dan siyasa bane ban iya raba kudi ba. Amma waɗannan kuɗin su muka nemi a yi wa mutanen Zariya ayyuka a shekarun da kai gwamna, wanda da an yi yau da ba a bukata a kira mu wannan zaman. Malam Adamu yana zaune kusa da ni sai ce da kyau. Yace to yanzu yana roƙon mu don girman Allah, ko ba za mu ce a zaɓe shi ba, to don Allah mu yi shiru. Sai na juya da Turanci na ce unfortunately Albani is nobody's property. Albani ba dukiyar uban kowa ba ne. Duk duniya ni ba na ƙarƙashin wata ƙungiya. Kaga wannan wa'azin da nake ni na sa kaina, duk duniya ba kowace ƙungiya nake wa ba. Ba na ƙarƙashin wata ɗariƙa, ba na ƙarƙashin wani shehi. So ba ina yi ne yanzu da yawun wani ba, ba wani nake wannan da'awar ba, a'a shine abin da na yarda in yi kawai. Ba wani ne kawai ya tsano wannan ba, ba ƙungiya wani ba ce, ba shawarar wani ba ce. Yau in ne sifin na ce an daina karatu a wurin nan, shikenan ba za a sake yi ba. Magana ta ƙare. To balle a ce kana son ka ce kar in yi wa'azi akan kar ai kaza, ni din dalilin da ya hana ni shiga ƙungiya ko ɗariƙa kenan, don ban son wani ya tuye min ra'ayina. Abinda da ƙuriya ta addini, ba wani da zai ce yi kaza yadda ni nake so, ga yadda kuma addini ya ce. Na ce ina, na ce za mu yi wa'azi mu ce ranka ya daɗe kada a zaɓe ku. Ya ce to shikenan. Na ce lalle za mu yi wa'azi mu ce kada a zaɓe ku, haka kuma muka zo muka yi. To wallahi ba wannan ba, sai an zo magana zaben ciyaman Allah ƙarya ne PDP ta kai labari, sai dai su sake murdiya. Muna nan Zariya, muna nan Sabon Gari, mu ga shegen da zai fito ya zaɓi PDP, ko kuma mu ga shegen da zai fito ya PDP campaign, bayan sun kiwa mutane abin da suke so, saboda lalacewa da sharri tsakanin su ko ofishi ba su da shi a nan Zariya. Rikici suke tsaya tsakanin su, ta za su iya mallakar jama'a. Iyakar gawatin kusurinsu ita ce me? Ita ce kurkuku. Mun je kurkuku mun gabi sai menene, shikenan an gama. Yanzu sai dai a koma, ba dai a je ba, sai dai a koma. Dama da zan fito na ce ku rike min gadona. Eh? Yau barayi ma da 'yan iska an yi tashi fita sai ce aje mishi gadon shi, balle mu masu wa'azi. Na ce ku rike min gadona, ina nan dawowa. Sau da haka duwan wanda zai fito takara a jam'iyyar PDP, muna nan a Zariyan ko Sabon Garin ko Kaduna, mu ga inda zai kai labari, sai dai ku sake shan alwashin murɗiyar. Shi kuma sabon kwamishina na 'yan sanda, wai a ce washi, wai shi bai zoye wa kowa aiki ba. Na ce mishi to lokacin zaɓe zai zo mu gani, in ba za a iya amfani da kai wajen a tursasa wa jama'a ba. Ba abin da yasa suka cire assistant commissioner of police wancan ba kenan, cewa saboda an yi wa murɗiya ya ce a'a. Amma kuma da mu yan iska jama'a, muna sanin abin da ake turo muku don ku yi wa jama'a aiki. Mu ba mu ce ku ba kowa ba, ku yi wa jama'a aiki. Yau shekara nawa ana cewa za a gyara wa mutanen Zariya ruwa, saboda yaudara san da zan haka bohol a nan makarantar fa, har aikowa aka yi daga nan water board, wai kar in gyara, kar in yi bohol, za a gyara ruwan Zariya, ruwa ma zai yi yawa. Wannan magana yaushe aka yi ta 2009, har yau ga bohol ita ina amfani da ita har yau. Wai sai daga baya wani ɗan iska zai zo nan kofar makaranta, wai ya tsaya, wai ya zo karɓa haraji. Albani ya ɗauki haraji ya baka, na ce kai kana hauka ne, baka san Albani ba? Muna adawa kuma mu bada haraji, me aka yi mana? Me aka yi mana da za mu bada haraji? Na'am, ɗan boko ne mu, mun san ma'ana a bada haraji, amma in ana yi wa al'umma abin da ya kamata. Babu abin da nake amfana ni ko da awata ko makaranta ko ɗalibai na game da abin da gwamnatin Najeriya take yi. don haka duk wani abu da gwamnatin Najeriya take kaf a wurin nan ta tsaye da shi wallahi tallahi ba abinda zai rage rayuwa ta ko ta almajirena ko ta da'awata kaga dai daga shekara 15 ko 20 da kake jin wa'azi na duk inda ka ji wa'azi na generator nake kunnawa a cikin wadannan shekaru ban yi wa'azi ko kwaya dai da wutar nefa ba sannan ruwa asibiti harka ilimi tun da nake wadannan abubuwan kaf biyan abuna nake yi to mutum yazo ya establish kanshi kai sai wani yazo ya ce wai a dauki haraji a bashi a baka akan me bayan annabi na na ce mini la barara wala burara ni kada in cuta kuma ka yarda in cuce a cuce ni ni yanzu na dauka na baka na yarda ka cuce ni kenan akan me babu wani muqabili babu wani abu da zaka compensate da shi haka siddan sai a kawo a baka a wai gwamna ya tara su a kabinin ya ce lalle a matsa a karba haraji amma za a karba haraji ku je ku karba a wurin wadanda kuka fi karfi amma wallahi mu ba shegen da zai iya karban haraji wurin ba sai dai danne mu ya shake amma haka siddan in dauki kuɗi haka siddan in bayar akan me me kuka yi wa jama'a me kuka yi wa jama'a sai da haka muna nan ma ga yadda za su shi yasa in ba ku manta ba tun bare nake cewa su fito su gaya mana gaskiyar bama bamai da aka ce sun tashi ɗaya a sabon gari ɗaya a zariya su fito yanzu su gaya mana gaskiyar bama baman da suka tashi ɗaya a sabon gari ɗaya a usasa su faɗa mana shin bama baman boko haram ne boko haram su Muhammad Yusuf ko kuwa bama baman boko political boko haram ne don kar a yi zaɓe a sabon gari da zariya da Kaduna ku ce su amsa muku wannan tambayar an buga bama bamai ne don me don aka zo zaben kananan hukumomi sai a ce karamar hukumar sabon gari ba zaman lafiya karamar hukumar zariya ba zaman lafiya Kaduna ba zaman lafiya don haka ba za a yi zaben kananan hukumomi ba fatubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wannan shine kasan na 88 daga cikin karatun littafin sahihu muslim ka ajiye shi zaka dawo ka sashi ka ce mutumin nan ya faɗi maganar nan da aka su fito su faɗa mana menene sakamakon bama baman da aka buga duk inda aka buga bam ana gano waɗanda suka buga bam bam mafi muni da aka buga a arewacin Najeriya shine wanda aka buga a Madalla Kabiru Sokoto yana can an kama shi ba ma an kashe shi sati biyu da suka wuce a garin Damaturu sun suka yi masterminding ya aka yi aka san waɗanda suka buga ba wannan bam ɗin balle waɗannan ƙananan bama bamai da aka buga nan su fito su faɗa muku suwa suka buga bam ɗin sannan ku binciki jinjiri kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna me yace cewa ya 'yan siyasa ku fito ku yi magana ba mu gane kan abin nan ba ku faɗa mana gaskiya a BBC sashin Hausa na safe aka samu yashi yana faɗin wannan magana yace ƴan siyasa ba mu gane kan abin nan ba ku fito ku faɗa mana ya ake ciki ne to kuma haka muke cewa ku fito ku faɗa mana ya ake ciki me yasa aka buga waɗannan bama baman waɗannan bama baman da aka buga a sabon garin Zaria da bama baman da aka buga a Usasa ba boko haram ne su Muhammad Yusuf ba political boko haram su suka buga I am saying it with all confidence me yasa don a kirkiro da rashin zaman lafiya don a yi distortin maganar zaɓe saboda suna da yakinin sabon gari da Zaria da Kaduna ƙarya ne ba za su ci ba to shi yasa sai a ce to ba za a yi zaɓe ba ina jaddada muku wannan magana ita ce ƙarshen maganar to amma me yasa a matsayinka na ɗan siyasa me yasa kuma kuke da gwamna ko kuke da shugaban ƙasa ko kuke da ministoci sarki naku ne ko kuka naɗa sarkin musulmi naku ne amirul hajji naku ne na jiha da na ƙasa me yasa kuke tsoron ƙaramar hukumar sabon gari da zariya akan za ku faɗi zaɓe ko ba ku kyautata musu ba ne me yasa yanzu kamar sarkin zanzo ba zai iya tara mutane irinmu ya lallashe mu ba cewa dan Allah mai shiru me yasa ku je ku amsa waɗannan tambayoyin
me yasa kamar sarkin dutse da bai kai sarkin zanzo ba zai iya tara malamai ya lallashe su yace do Allah ku taimake mu kaza 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 me yasa sarki ba zai iya tara irin mu ba me yasa ba shi ne sarki ba ba mu ne talakawa ba to me yasa aka tattare gidajen sarki kamar yadda aka tattare hukumomin yan sanda ku fito ku fara mutane gaskiya amma wallahi tallahi ku daina buga bama bama kuna kama mutane kawai in sun ki kuna cutar da su ku daina buga bama bama kuna kama mutane wadanda ba a but ba su san hawa ba ba san sauka ba ku kama su ku ce kawai dan ku kawar da alƙiblar mutane sannan yan boko activist where are you and where are you ina yan boko kuke a da ina kuke a yau ku fito ku zo ku fada wa mutane gaskiya a jaridu da kafafan yaɗa labarai ku daina jin tsoro za a saki appointment ɗinka za a kore ka daga aiki kai dama kai boko ne don ka samu aiki ka lalace barka da yanci amma jama'a cin amana ne a ce mu wahala akan mutane mu zabe su ba dare ba rana shikenan su gudur mana wai kuma sai zabe ya rage sati biyu wai sannan kuma sai su dawo kuma sai suna zuwa suna kama kafa da yawayen ustazai wai da Allah zo mu je ka kai mu wurin malamin ka saboda an ce da yayi magana shikenan ba haka ba duk Allah mu lallashe shi duk Allah yayi shiru kai magana akan mu wallahi albani ba yaron kowa bane ka je ka kai wannan kasar din duk duniya idan da wani mai gidana da yake dauke da ni akan da'awa ko akan rayuwa dan girman Allah ya tsawar da wannan abu in ba haka ba kace ina tsine mishi albarka muna da'awa ne da'awa hurra mutlaqa da'awa ce wadda take da yanci amma mu muna kokarin yaya za a yi a kare haƙoƙin mutanen mu sannan ku talakawa da kullum za a zo a dan raba muku dan abu hikon nana shi yasa lokacin in zafi zafi sai ku fito kuna kona kona ba shine solution ba menene solution solution shine duk lokacin da aka zo zabe sun yi murdiya wallahi tallahi kar ku damu aka zo zabe nan gaba ku sake fitowa murdiya ana kai lokacin da ba za ta yiwu ba duk duniya ba inda aka kai kasan masar murdiya amma kun ga an kai lokacin da wallahi America da kanta da ta auna sai ta ce wallahi ku ba ƴan brothers nan don ba ku ba su wallahi to iza zulzilatul ardu zilzalaha za ai za ai girgiza kasa za ta shafi ko ina dan haka ku ba su dan haka duk duniya kowa ya congratulating wannan shugaba amma Obama har yau bai bude baki ya ce yana taya shi murna ya ci zabe ba to me yasa saboda an yi murdiyar an danne su shekara 62 da ta wuce ana kashe ƴan brothers amma duk da haka suka ce sara da sassaka ba ta gana ba ta hana gamji toho aka fito suka sake fitowa saboda haka talakawa in an ce za a fito zabe na chairman na local government ku fito kuma ku tsaya ku dubi wane ne ya dace amma dai waɗannan mutanen da suka ci amanar mu suka ci amanar kasar mu ba za mu sake zaben su ba mun yanke wannan shawara kuma no going back zama da mu ba zai ƙara muku komai ba sai dai mu caccaba muku maganganu kuma dan girman Allah in kun san kuna da wani asiri namu da za ku tona Allah ya tsine muku albarka idan ba ku fito kun tona mana shi ba wanda duk ya raga mana sakamakon wai muna malamai Allah ya isa ba mu yafe mishi ba ku fito ku yi mana duk abin da za ku yi amma muna cewa Zaria sabon gari Kaduna wallahi ƙarya ne ku kai za ku kai labari ɗan Kaduna ɗan rigasa kawai sun isa ɗan rigasa ɗan tudun wada sun isa Allah ya yi musu albarka amma wallahi alazim wani da zai sake zalunta jama'a to ya koma gefe guda in ya koma ya gyara halin shi to in ya dawo jama'a sai ga cewa ya gyara suna son shi za su zabe shi amma irin wannan wunakanta jama'a da kukai da kaskantar da jama'a da kukai ku dubi yanzu haƙƙin mu da aka ci na man fetur an zo akan wasu ɗan kuɗi da aka hada baki don a bata sunan Faruk Lawal an taho saboda su ana son a lalatar da waccan magana ko jiya manyan lauyoyin Najeriya sun yi magana abinda ake bukata eh attafi a hukunta Faruku Lawal in ma yanka shi ne za a yanka shi amma a dawo a binciki su wane ne suka ci waccan ranar man fetur amma suna so su yi wasa da ita saboda me saboda ɗan boko sun zama matsorata kana da degree kana da masters su sardauna da su ta faɗa ne dukkan su babu mai degree mafi karatun cikin su shine wanda yake da diploma ko certificate amma da haka suka tashi suka gugurmaya da manyan yahudawa irin turawan ingila amma yanzu kana dan boko kana degree ba za ka zama columnist ba ba za ka je kai rubutu a jarida ba ba za ka yi rubutu a internet ba ba za ku fito ku tara yan jaridu ku fada ba to yaushe wadannan talaka da ba su san ma me ake ciki ba wani talaka in ka ce an cinye muku miliyan zamba dubu in ya sunku da kai sai dai ai janaiza ya mutu saboda lissafin yayi nokin kai shi ya kashe kanshi ba zai iya kokolon shi ta kule calculator shi ya kare lissafi ya jama'ar musulmi duk abin da ya kai mu muke wannan magana guda daya ce ita ce gaskiyar lamari dukkanin mutumin da ya kyautata maka to wajibi ne ka kyautata mishi saboda haka talakawan kasan nan suna kyautata muku ta hanyar zaben ku shi yasa ana yin zabe in ba ku manta ba da akai rikici na fito ne magana kai tsaye a BBC nake cewa ba daidai bane talakawa su yi kone-kone wannan ba addini bane amma kuma abubuwan da suka faru ba daidai bane su kuma a zo a ce mana mu ce wa talakawa ku fito zabe za a yi muku one vote one man one man one vote one woman one vote muka sa talakawa suka fito suka yi biyayya amma kuma a zo a murde musu zabe yanzu da an murda zaben kasar Masar karkai mamaki daga wancan lokacin zuwa yanzu da tuni dubunnai suna lahira amma yanzu tunda sun zabi wanda suke so an ba su wanda suke so kasar ta zauna lafiya to me yasa ba za a irin haka a kasashen mu ba me yasa an yi haka a Mali anan ba za a yi ba saboda haka ina kira zuwa ga yan boko ku fito karatun ku karya duk wanda ya digiri jama'a dan kawai aje ana bashi albashi wallahi yayi asarar digiri shi za kai karatu ne kanka ya waye ka san ina duniya ta fuskanta dan ka tashi ka tunkari zalunci amma ka je ka boye kanka saboda ana baka dan albashi saboda an baka gida saboda an baka yar mota saboda an baka dan office yanzu kenan kai idan da babu irin waɗannan gwamnatoci kenan ba za ka iya rayuwa ba to me yasa ba za ka tsayi da kanka ba ka fito kana tunkarar gaskiya sannan ina lauyoyi ku fito wannan yaki ba yaki ne na bindiga da bom ba yaki ne na ilimi yaki ne na rubutu yaki ne na baki gashi nan abin da Yarbawa suke kenan lauyoyinsu ne suke fitowa activists suna rubuce-rubuce suna maganganu arewacin ƙasa yayi shiru kowa yana sa rai yayi shiru ne dan a kira shi a bashi minista yana sa rai a kira shi za a bashi muƙami kaza yana sa rai a kira shi za a yi mishi kaza amma in ka zauna shi da shi kai ba za ka je na faɗin cewa abin da ake ciki eh ba daidai bane ba daidai bane eh wace gudunmawa kuka bayar wajen a tashi a gyara wannan ba daidai bane saboda haka this is where we stand and this is our stand and this is our position wannan ita ce matsayar mu anan muka tsaya anan muka kwana anan za mu tashi amma gaskiya saboda Allah zalimtar mu da ake sakamakon tsayawa da muke a lokacin zabe mai gwagwarmaya mu fito mu yi zabe mu aika matan mu da ƴaƴan mu su je su yi zabe a murde musu sannan ayi tunanin za ta tafi a banza to wallahi tallahi ba za mu sake yin haka ba saboda haka mutanen Zariya da Sabon Gari da mutanen Kaduna wallahi sai dai ai ta buga bomb din har lokacin da sabon zabe zai biyo amma in dai za a tsaye da dan takara to wallahi ba za mu zabe ku ba za mu punishin naku for that ba za mu zabe ku ba za mu zabi wasu su ma kuma in suka ki mana mu zo mu sake ture su mu sake zaben wasu haka har sai an kai ga biyan bukata amma maganar da mabamai na munafinci wallahi duk da mabaman ku za su kare jihar Kaduna sai ta zauna lafiya Najeriya sai ta zauna lafiya kuma sai an yi government for the people and by the people amma wallahi ƙarya ne ba mabaman ku da kuke bugawa dan haka ina tabbatarwa da mutanen jihar Kaduna kristoci da musulmi wallahi ƙarya ne babu fada tsakanin kristan jihar Kaduna da musulmi ɗan siyasa ne suke zuwa suke buga bam a coci suke buga bam a masallaci don su hada ku fada ku san wannan da kyau saboda in suka harge a ƙasa za a ce ba zaman lafiya za su fitar da kuɗi su ce ai kuɗin da za su yi muku aikin titi da sauran su aka tura zuwa ga harkar security sannan kuma za su ce sakamakon ba zaman lafiya to zabe ba zai yiwu ba iyaka sirrin kenan ku rike wannan magana da kyau kuma ku gani idan yanzu jihar ta zauna lafiya lumus magana zabe ta taho ba ku ji sun sake buga bam don in ba ku san abin da ya faru ba to wallahi mu muna sani ba yadda jihar Kaduna ba ta koma ta zauna lafiya ba kafin a buga bam din nan su da kan sai da suka cire duk inda road block yake haka ne ko ba haka ba sai da aka sa ranar zabe su da kansu sun sa ranar zabe amma sai aka je aka yi taro suna wurin taron nasu karfe 2 na dare aka bugo min waya gashi ana taro an tabbatar da za a yi zabe a jihar Kaduna amma sun ce suna tsoron sabon gari da Zaria da Kaduna North sakamakon haka ana tunanin za a sanar da cewa babu zaman lafiya a waɗannan yankuna ba za a yi zabe ba suka ce to ai me ake yi da za a ce wa jama'a ba zaman lafiya shine sai wani hatsabibi sai ya ce shi zai handle matsalar shine sai bam ya tashi sai da aka mun yi maka jawabi da bakinmu na yan jaridu in kana da kan gado ka fahimta in baka da kan gado kuma ka je mahaifiyar ka ce maka shimfiɗa a kan gado ka kawo ina fata an gane saboda haka kun ji amma su da kansu jiha ta zauna lafiya ko ina an cire road block ko ina an zauna lafiya sai aka ce za a yi zabe a watan gobe watan August aka ce za a yi zabe a haka ake fa har yanzu sai suka ce to amma sun tabbatar ba za su ci Zaria da sabon gari da Kaduna North ba dan haka a ce ba za a yi zabe ba saboda ba zaman lafiya to ya za a yi sai wani ya ce a'a in kuka ce ba zaman lafiya mai ai lafiya lawa ake ciki sai wani miƙe ya ce ku bari kawai zai san yadda yi ina nan sama jama'a ne wa yara lecture akan computer practicals na rantse da Allah na dauka computer gaba na ce ma ta fashe ashe bomb ne ya tashi a usasa yana tashi inda za ku tambayi yaran sai ne dariya kawai sai na ce political bomb ina ajin na lecture kawai sai ne dariya sai aka ce wani ma ya tashi a sabon gari duk wannan ba babaman na menene na siyasa ne to haka wallahi duk su gama ba babaman su amma ku musulmi in kuka je an buga muku bam a masallaci ko wallahi tallahi kar ku je ku buga a coci ku binciki wane ne in kuka danke shi kar ku kashe tukuna ku bincike shi waye kuma wane ne ya turo shi su wane ne zaka ji zai fada maka sannan ku kristoci in kuka je an buga muku bam a coci ko kar ku je ku buga a masallaci kar ku yaki musulmi ku je ku binciki wane ne ya buga muku bam amma kai ka ce kafin a buga wannan bam din ana fada tsakanin kristoci da musulmi ne babu to yanzu sun zo sun cika gidajen radio da hayaniya wai ana ta jawo ayoyi daga Qur'ani daga Bible wallahi duk yaudara ne ƙarya ne wallahi suna jan ayoyi ne don su yaudare ku su sun san ina matsalar take political bomb ne political boko haram ne Zaria ba mu da boko haram in ba ku sani ba Zaria ba mu da boko haram na'am ba dan taimakon Allah da ya mana da laccocin da ne ta yi ba ba inda za a samu daba ta boko haram irin Zaria amma yau shekara hudu da ta gabata da rinka gabatar da laccoci akan boko haram in ka so ma ka yi referring back zuwa ga laccata da ne ta yau shekara 10 na sa mata kunar bakin wake duk wannan lecture ina hasaso wadannan abubuwan ne haka ba mu da Boko Haram a Zaria ƙarya ne amma akwai political Boko Haram ba mu da Boko Haram bomb a Zaria amma akwai political bomb to su fito su gaya mana gaskiyar lamari to da an yi passing bill na information so we have every right and we deserve it a ba mu a rubuce a zo a buga a jaridu menene sakamakon binciken bama-baman da suka tashi tun bama-baman da suka tashi a Zaria wancan lokaci da aka ce wai bom ya tashi a ainihin Zaria a cikin garin Zaria aka sake cewa wai bom ya tashi a sabon gari tun wannan lokacin nake cewa su zo su fada mana me gaskiyar game da wannan bomb din wadannan bama-baman sun sha bamban da bama-baman da ke tashi a Maiduguri ko a Filistin so ana kokarin a kirkiro rashin zaman lafiya ne keke da keke dan me domin kawai a samu a ci gaba an dauko waccan an dora a sabon gari an dauko wannan an dora a Zaria shikenan sai a ce ba zaman lafiya dan haka haka za a ci gaba da kantoman ruko to mu muna son ne democratic elected chairman democratic elected chairman the chairman of the people and by the people wanda mutane suka zaba ba wanda aka tsunko shi kamar kadanya aka dasa ba muna son ne wanda mutane suka zaba dan haka a zo a ji akwatin zabe zamu fito mu ce wa mutane ku zo ku yi zabe kuma ga alƙiblar da za ku je amma maganar cewa a ci gaba kawai a maida mu kamar ƴan gargajiya a dauko kawai ciyamomi a nada mana sai yadda ake so za su yi ban yadda da wannan ba kuma duk wata